أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساكي سادوا أولنا مجلسي نافسر القرآن من جرما أولنا وتم يرما أولنا مسلاتي من تارع البركة مسلاتي اندمي إسلام الترس أنا قرم دوغري يومنا شاء ليقى وتر رمضان shekara 1441 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 4 ga watan 5 shekara 2020. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki. Muna da mana cikin suratul a'raf, jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 143, yau kuma zamu ci gaba daga ayata 144. Kafin mu shiga tafsiri, za mu yi tambaya akan abu ɗaya da aka yi tambaya ko mutane suna maimaita tambaya akai, shine maganar amfani da face mask. Sanamu na gaba ɗaya, likitoci suna faɗin matakai na kare kai daga wannan cutar, wannan annoba, wannan cuta. To daga ciki, idan mutum zai shiga cikin cunkoson jama'a, to ana so ya yi amfani da wato takunkumi na fuska ko kuma face mask, ya rufe hancinsa da bakinsa domin neman kariya. To mutane suke tambaya, shin mutum zai iya face mask ya sa wannan takunkumi ya yi sallah, ko kuma yaushe ya kamata ya yi wannan din? Wannan zai doki hukuncin rufe fuska da hanci. Malamai suke tattauna wannan karkashin matsalar talassum. Talassum shi ne rufe fuska ko kuma rufe hanci da baki, a bar ido a bude. Asalin wannan matsalar makruhi ne, ba a so idan mutum ya rufe hancinsa da bakinsa ya yi sallah, sallarsa tana nan, ya yi abin da yake makruhi, ba a so. Wannan ya zama na babu bukata kenan, amma ya zama na akwai bukata. Misali, mutum yana so ya rufe hancinsa da bakinsa saboda iska ko saboda kura ko wani abu, ya rufe hancinsa da bakinsa ya yi sallah, wannan karahar ta riga ta kau, makruhin ya riga ya kau, saboda akwai bukata. Saboda haka sa face mask a yanzu ana sawa ne saboda bukata, musamman mutum yana sallah cikin jama'a ko kusa da shi akwai jama'a, ko kuma inda zai aje wato fuskansa ya yi sujada, guri ne da mutane da yawa suna mu'amala da gurin. Kaga wannan, baka san abin da zaka tarar ba idan ka aje goshinka a ƙasa. To a wannan yanayi, mutum zai iya yin amfani da face mask ya yi sallah babu komai a kansa, ko kuma yana sallah cikin jama'a, kusa da shi akwai jama'a, ta yi wani ya yi tari, ta yi wani ya yi atisawa, duk wannan zai yi. Saboda haka ka yi amfani da face mask, ka yi sallah, ba zai zamanto da matsala ba saboda wannan bukata. Kuma za mu ƙara tambihi cewa duk matakan da za mu ɗauka na neman kariya, ya zamana zuciyarmu na tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin matsala ce babba, mutum ya tsana ya wuce iyaka wajen ɗaukan matakai. Ka wuce, ta wanke hannunka, ka sa face mask, kana lissafin jama'a, ka mamanta da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hatsari ne, dogoro akan sababi kaɗai, ka wannan hatsari ne zai iya taɓa imaninka. Mu yi waɗannan matakai duka tare da jin cewa a zukatanmu Allah ne kaɗai zai iya kare mu. Za mu ɗauki waɗannan matakai saboda shari'a ta ce a dauki wato mataki. Da fatan za a gane insha Allah, saboda bukata idan mutum ya sa face mask ya yi sallah, to sallarsa tana nan, babu komai a kansa, hatta karahan da ake faɗa, wannan karahan mata riga ta kau. Kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya, ya yaye mana wannan annoba, waɗanda suka kamu da wannan annoba Allah ta'ala ya ba su lafiya. Kuma tambihi na biyu, kaga yau har mun shiga wajen 11 ga watan Ramadan, kamar jiya muka fara, yau har mun kai 11, mun ci kashi 1/3, kuma athuluthu kathir. Da abin da yake ka cimma kashi 1/3, kaga ka ci da yawa. ashirin suka rage amma ashirin din ma inda rage lafiya za su su wuce to tunatarwa ga ƴan uwa wanda yayi sakaci to yazo ya gyara wanda bai sakaci ba Allah hore masa yana amfani da lokacin sa wajen bautan Allah to ya ƙara himma lokacin nan zai zo ya wuce musamman da yake ba a yawo ana zaune a gidaje kamar yadda mun sha bayani mun sha tambihi akan wannan mutane su amfana da lokutan su kada su bari lokacin su ya tafi a banza za mu tashi daga fadin Allah subhanahu wataala qala ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتمنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
نعم الله تعالى يتي قال الله يتي يا موسى يا كي موسى إني اصطفيتك على الناس نيني نازا بيك نافي في تاك أكم متاني برسالاتي لساقنين وبكلامي لزنتين فخذ ما آتيتك سبور حكا كيريكي أبند نباك وكن من الشاكرين ka kasance daga cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ta gabata mun karanta jiya, Allah ta'ala ya bamu labari annabi Musa alaihi salam, Allah ya bashi mau'idi na ganawa da shi. Allah ya bashi lokaci ya bauta wa Allah tsawon kwana 30. Wasu malamai suka ce yawa Allah azumi da yi kwana 30 sai aka kara masa kwana 10 suka zamanto 40. Bayan wannan Allah ta'ala ya yi masa magana. Da Allah ya masa magana sai annabi Musa alaihi salam ya roki Allah, Allah ya bashi dama ya ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya nuna masa a matsayinsa na dan adam a nan duniya ba zai iya ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah kuma ya nuna masa wannan a fili, Allah ya haskakawa dutsen ya zama rugu-rugu, ya zama kamar ƙasa. To annabi Musa alaihi salam a nan ya gane, ya bayyana gare shi cewa ba zai iya ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba har ya fadi ya suma. Sai farka yake cewa ya tuba zuwa ga Allah, ba zai sake wannan tambayar ba. To shine anan Allah ta'ala yake faɗa wa irin falala da Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam. Qala Allah ta'ala yace ya Musa, ya kai Musa, inni istafaytuka, nini na zabe ka, alan nasi akan mutane. Kaga anan malamai suka ce Allah ta'ala wato bayan ya hana, bayan ku kuma ya faɗa wa annabi Musa alaihi salam ba zai iya ya ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba, to ya riki wannan Allah ya bashi dama ya ga Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan din ba zai yi ba. To shi ne sai Allah ta'ala ya wato musanya masa da sako da ya bashi da kuma zancensa, yake lallashinsa. Indai na hana ka, indai na faɗa maka ba zai yi ka ganni ba, to ka tuna fa akwai alherin da na yi maka, akwai ni'ima da na yi maka. Ya Musa, ya kai Musa, inni istafaytuka 'ala an-nas, ni ne na zabe ka kan mutane, duk da cewa ba zai yi ka ganni ba kamar yadda ka nema, amma kada ka manta inni istafaytuka 'ala an-nasi, ni ne na zabe ka akan mutane, na zabe ka, na fifita ka akan mutane. To malamai suka ce anan mutanen da ake nufi anan shine mutanen zamaninsa, ba wai ana nufin dukkanin mutanen duniya gaba ɗaya ba, domin aka ce mutanen duniya gaba ɗaya kaga wannan ya shafi hatta irin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To alan nasi, mutanen da suke zamaninsa. To mutanen da suke zamaninsa annabawa ne ko mutane ne? Haka duk annabi Musa alaihi salam wato yana a sama da su, domin hatta annabawa da suke zamanin annabi Musa alaihi salam ko wanda suka zo bayansa suna aiki ne da at-taura, annabi Musa alaihi salam yana sama da su. To shine Allah ta'ala yake cewa ni ne na zabe ka, na fifita ka akan mutanen da suke zamaninka. Wannan yana daga cikin abin da malamai suke cewa amun yuradu bihi al-khusus, lafazi ne gaban me amma abin da ake nufi wasu mutane ne kayyadaddu zahirin lafazin annas dukkanin mutanen duniya gaba daya to amma ba haka ake nufi ba ana nufin mutane wadanda suke zamanin sa annabawa ne ko mutane haka annabi Musa yana sama da su Allah ya zabe shi ya bashi at-taura kuma ya sanya shi ya zama daya daga cikin ulul azmi minar rusul to Allah ta'ala ce da shi bi risalati da saqonina wannan a wata kira'ar da jam'i a wata kira'a bi risalati da kira'ar jam'i bi risalati saqonina manzanci da Allah ta'ala ya baiwa nabi Musa alaihi salam abu dai ne to amma an yi la'akari da irin wato manzanci ya kunshi abubuwa da dama hukunce da yawa bangarorin ibada da mu'amala abin da ya shafi lahira abin da ya shafi zatin Allah to abubuwa ne da yawa to shi yasa wannan qira'a ta zo da jam'i kuma wata qira'a bi risalati an duba asalin risalar asalin sakon abu dai ne mufradi yana nuna asalin risalar abu dai ne bi risalati asalin risalar dai ne amma risalar sakon ya kunshi sakonni daban-daban da yawa to shi yasa wannan qira'a ta zo da bi risalati na fifita ka na zabe ka na baka sakonni na mai da kai manzo wannan bai bace daga da Allah ta'ala yayi wa manzanni duk manzo da Allah ta'ala ya zabe shi ya mai da shi manzo babu shakka ba Allah ta'ala ya fifita shi ya yi masa falala sai abu na biyu da Allah ta'ala yayi wa annabi Musa alaihi salam shine wa bi kalami da zance na ayat ta gabata ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أبنجيسا يا إمجانا دشي تشين الله تعالى كتوى نزابيك نبي في تاكا أكن سولان جماعة جزنتينا باب تابين باب ملاك تكانينا دكي نائم مجانا كاجي يا موسى نائم مكة مجانا تكتنا دا ونن بيواد نائم مكة زاهر ونن آية نانونا تيوى annabi Musa alaihi salam shi kadai ne Allah ya yi masa magana daga cikin manzanni tunda Allah yake cewa inni stafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka na fifita ka akan sauran jama'a da saqonnina da zance na da nayi da kai zahirin wannan na nuna cewa ba wani manzo da Allah ta'ala ya yi magana da shi to wannan ba haka ake nufi ba akwai sauran manzanni da Allah ta'ala yayi magana da su akwai sauran annabawa da Allah ta'ala yayi magana da su malamai su ambaci annabawa guda biyu na farko shine annabi Adam alaihi salam shi ma Allah ya masa magana ya tabbata hadisin Ibn Hibban daga hadisin Abu Umama wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah anabiyun kana adam annabi adam annabi ne ya zama annabi ne shi annabi ne sai manzon Allah yace na'am mukallamun annabi ne kuma sama da haka Allah ya yi magana da shi Imam Ibn Hibban ya rawaita wannan ga wani hadisin ya tabbatar da cewa Allah ta'ala ya yi magana da annabi Adam alaihi salam sannan annabi shi ne cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma Allah ya yi magana da shi lokacin da aka Isra'i da Mi'raj da shi lokacin da aka tafi da shi wato sama har aka jira shi sama ta bakwai har aka jira shi gurin da ba wani makhlukin da ya taba zuwa to lokacin Allah ta'ala ya farlanta masa sallah Allah ta'ala ya bashi sallah babu mala'ika tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Allah ya yi magana da shi ya bashi ya farlanta masa sallah a hadisi muslim a fili ya bayyana cewa Allah ta'ala ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin bayan ya soko daga sama ta bakwai har ya zo saman da annabi Musa yana can domin ya gamu da annabawa a wannan tafiyar tashi irin su annabi Isa annabi Ibrahim annabi Musa kansa sai ya dawo saman da annabi Musa yana ciki sai ya tambaye shi mai Allahn kai baka wace irin shari'a Allah ya farlanta maka sai ce Allah ya farlanta mun sallah 50 sallah daban-daban har lokaci 50 a cikin 24 hours sai annabi Musa alaihi salam yace da shi kai ni fa na jarrabi banu Isra'ila sun fi mutanenka karfi amma duk da haka sun wato ba su iya sun tsaya kan shari'ar Allah ba ina gani mutanenka ba za su iya wannan ba saboda haka ka koma ga Allahnka ka roke shi ya maka sassauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar annabi Musa alaihi salam ya koma ga Allah ce ya rabbi ya ubangiji na ina neman sassauci sai Allah ya ce aka rage masa guda biyar ya zama 45 ya dawo gurin annabi Musa yace nawa ace 45 ce har yanzu ku koma manzo Allah ya koma yace ya rabbi ai mun sassauci ya zama 40 manzo Allah ya da sake dawo gurin annabi Musa to hakan nan annabi Musa yana ce masa kaje a rage ma kaje a rage ma manzo Allah yana komawa yana roƙon Allah ana rage masa biyar biyar har yazo biyar duk da haka annabi Musa alaihi salam ce da shi har yanzu ku koma ka nemi rage biyar din ma sun yawa lokaci biyar sun yawa mutane ka ba za su iya ba sai manzo Allah yace yanzu ina jin kunyar Allah ba zan iya koma ga Allah roke shi ba to shine sai ce faqa sai Allah yace ya Muhammad ya kai annabi Muhammadu to abinda na rubuta ba zan canja ba saboda haka na sassautawa al'ummarka su yi sallah lokaci biyar amma za a ba su ladar sallah 50 wannan girmamawa ce da Allah ta'ala ya yi wannan al'umma ta musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi na Imam Muslim ya nuna a fili duk wanda ya karanta zai fahimci cewa Allah ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mala'ika a tsakaninsu kuma wannan yana nuna mana yan uwa bil munasaba wato girman sallah duk rukunin addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Makka ko Madina wato mala'ika Jibril ya kawo masa wato faralin aiki haji yana Madina aka kawo masa zakka yana Madina aka kawo masa hakan nan azumi yana Madina aka fallanta masa to amma sallah sai da aka je da shi sama aka girma manzon Allah gurin da ba wani makhlukin da ya taba zuwa domin a nuna masa cewa sallah ta al'amaranta ya fi sauran wato ibadu shi da kansa ya je karbo dama sako wato matsayi ne shugaba in zai aika sako akwai sakon da zai ba wani yace wannan ka kai wa wani to amma sakon da girmansa ya wuce a ba wani ya kai wa wani za a ce wani ka zo da kai da kanka ba za ka ba zai yi ka ba wani ya kawo mun ba a'a wannan sai ka zo da kanka saboda girman sako Allah ta'ala wato yayi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wato girmamawa aka ji da shi sama tukunna aka ba shi sallah to wannan sallah ba abun wasa bane to sha sa manzo Allah yake cewa bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah dole ya bar sallah ya kafirta duk sauran ibadu aikin haji sai kana da iko zaka yi cikin koshin lafiyar ka zaka je kai aikin haji in kana cikin rashin lafiya aikin haji bai zama wajibi akan ka ba zaka sai kana da dukiya zaka yi azumi in baka da lafiya to an baka an maka rangwame ka ajiye azuminka ka ci ka sha ranar da azumi ya wuce karama kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra haka Allah ta'ala ce kana cutar ulcer kana da kidney kana da wasu matsaloli ka ajiye azuminka azumi ya wuce karama da hankali to amma a zo sallah ya take sallah fa komai rashin lafiyarka ba a yadda ka bantawa manzo Allah cin zaka iya sallah a tsaye kai sallah a tsaye in ma zaka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba ka kwanta a kwance in dai akwai hankalinka a jikinka malamai suka ce matukar akwai hankalinka a jikinka bai halatta ka bar lokacin sallah ya wuce ba kai sallah ba kana kwance akan gadon asibiti jujjuya ka ake yi ba za ka yi ka tashi ka zauna ba a kwance kake ba za ka yi motsa ba amma ku hankalinka a jikinka ko da za ka rika yin sallah da idonka malamai suka ce ka rufe idonka ma'ana ka yi ruku'i ka bude idonka ma'ana ka dago daga ruku'i ka rufe idonka ka yi sujjada ka bude idonka ka dago daga sujjada ko a wannan yanayi sai ka yi sallah wannan ana nuna mana girman sallah to sha sama sai da aka je da manzon Allah sama kuma Allah ta'ala shi da kansa ya bashi sallah ba ta hanyar mala'ika ba Allah da kansa Allah da zatinsa to wannan yana nuna mana girman sallah ya ummul muslimi to a wannan yanayi baka da lafiya baka motsi dole sai kai sallah in dai babu ruwa zaka yi ba zaka kai alwala ka yi tayammama to idan tayammama ma ba za ta yi ba ka ce kai sallah babu alwala ba tayammama bai halatta ka bari lokacin sallah yau sai ba saboda haka bil munasaba ce muka kawo wannan yana nuna mana girman sallah to ya mutumin da yake yana zaune a shago ko yana zaune a office ko yana zaune a majalisa ana hira za a kira sallah yana ji za mutane yana gani mutane za su yi alwala su je masallaci su yi sallah yana ji yana gani har ai zo ai sallah mutane su watsi can daga ba zai tashi zai sallah ko yana zaune a falo yana jin kiran sallah mutane su yi sallah masallaci yana ji ba za shi ba lokacin ana zuwa masallaci kenan ba wannan yanayin da muke ciki ba ko mutane yana zaune lami lafiyarsa yana ji lokacin sallah ya shigo lokacin azu ai sallah lokaci ya wuce bai sallah ba ya hada sallar azhar sai lokacin magriba yake sallar azhar da la'asar lokacin magriba ya je campaign na siyasa ko ya je wata harka ta kasuwanci wannan mai imani ke nafa wanda yazo in bayan ya gama hayaniyar siyasa ya dawo gida zai hada sallar azhar da la'asar da magriba da isha cikin dare yayi wannan mai imani kenan mallan iman da ba ya riga ya wuce insha Allah Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne sai ya tafi sa to magar ka manta الله غفور رحيم كما الله شديد العقاب ما يتناني عقوبة أتكيسي لو مسلمين دي أبن ذاك يكاد في واسر صلى تو محل الشاهد أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي ما الله يمسى مغانا النبي آدم الله يمغانا دشي النبي موسى الله يمغانا دشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يمغانا دشي to shine malamai suke tattaunawa inda wannan annabawa har guda uku manzo Allah ma yayi magana Allah yayi magana da shi annabi Adam shi ma Allah yayi magana da shi to me yasa ake ware annabi Musa Allah ya kallama Allah Musa taklima ake cewa Musa kalimullah wanda Allah yayi magana da shi me yasa ake warewa to me yasa anan ma Allah ta'ala yace qala ya Musa inni safaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami me yasa Allah yake cewa ni na fifita ka akan sauran jama'a da zancena alhali Allah ya magana da annabi Muhammad alhali Allah ya magana da annabi Adam me yasa to shine malamai suke bada amsa suke cewa saboda shi annabi Adam yana sama ne Allah ya magana da shi kuma al'amarin sama daban ne yana sama Allah ya magana da shi al'amarin sama al'amarin sa daban yake ba duniya ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da aka ji da shi sama tukun Allah ya magana da shi ba yana duniya bane ban kasa ne Allah ya magana da shi ba an fahimta amma annabi Musa alaihi salam yana doran kasa anan duniya Allah ya magana da shi to shi yasa al'amarin sa ya fito daban shi yasa aka ware shi wannan shi irin fifiko na Allah ta'ala ya bashi wajen magana annabi Muhammad yayi tarayya da shi wajen Allah ya magana da shi annabi Adam yayi tarayya da annabi Musa alaihi salam to ina annabi Musa alaihi salam ya samu fifiko shi yana nan duniya ake magana da shi a ban kasa wanda shi ne abu da malamai suke fada to shi ne Allah ta'ala ke da shi na fifita ka na zabe ka na fifita ka akan mutanen zamaninka annabawansu da waɗanda suke ba annabawa ba bi risalati da saƙonnina na baka at-taura wanda kuma tana kunshe da saƙonni iri-iri wa bi kalami da zance na yi magana da kai a ran duniya saboda haka fa khudh ma ataituka ka riki abin da na baka abin da na baka na manzanci da saƙonni jirin inda na yi magana da kai to ka riki wannan din ka karbi wannan din kada ka nemi ƙari akan wannan wa kun minash shakirina ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka gode wa da abin da Allah ta'ala ya baka wa kun minash shakirin ka zama daga cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ga Allah ibada ce mai girma to shi yasa Allah ta'ala anan ya umurci annabinsa annabi Musa alaihi salam ya zama mai godiya ga Allah akan ni'imar da Allah ta'ala ya masa kuma a guraye da dama Allah ta'ala ya yaba wa annabawansa saboda suna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a guraye da dama Allah ta'ala ya umurci bayinsa wato su gode masa washkuru li wala takfuru a guraye da dama Allah ya yaba wa mu'minai masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala a wani gurin yana cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid idan kuka gode mu zan wato kara muku wato ni'imata idan kuka kafirce mu to azabata tana da tsanani to duk wannan nuna cewa godiya ga Allah ibada ce mai zaman kanta kuma tana da girma ni'imomi da Allah ta'ala yayi wa bayi suna da yawa dole bayi su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan amma sai dai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qalilun min ibadiy yashku kadan daga cikin bayi masu godiya dan adam yana da mantuwa yana da gafala kuma kullun dan adam saboda yawan buri yana raina abin da yake ciki ni'imar da yake ciki kullum gaba yake hangowa yana kallon wanda yake sama da shi saboda haka sai ya raina ni'imar da Allah ta'ala yayi masa sai ba zai godewa abin da Allah ta'ala yayi masa ba godiya ga Allah ba ta tabbata sai ba idan mutum ya dangana ni'imar ga Allah subhanahu wata'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ku samu duk abin da yake tare da ku na ni'ima daga gurin Allah yake wani ya baka arziki ya baka alkhairi ya baka dukiya ya baka sadaka ya baka kyauta farkon wanda ya kamata ka tuna to shine Allah madaukakin sarki kace Allah ne ya bani to dangana ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure ko kuma suna ba wato ba sa abin da ya kamata bazata wani zai baka dukiya kana kwanci a gidanka wani zai kunkusa ma kofa kana budewa sai mika ba naira 500 ce wane ga kyauta fi sabilillahi ko naira 500 baki baka da shi to kaga ana a wannan yanayin mutane da yawa za su shiga cikin rudu naira 500 baka da shi lokaci guda wani zai baka naira 500 to mutane da yawa za su rikici to a wannan lokacin shin zaka fara godewa wannan mutumin ne ko zaka fara godewa Allah kaga wanda zai tuna da Allah wannan yanayi kadan ne da yawa zaka tace wa na godiye mu Allah saka da alkhairi har ka ji gurin ɗan uwanka da abokai ga abin da wane yayi mu a godiya wane dan Allah ai masa godiya ai masa kana ta yayatawa ga abin da wane yayi mu to ina Allah Allah da ya halice ka Allah da ya turo shi ya kawo ka Allah da ya turo shi ya kawo maka wannan me yasa ba zaka godiya wa Allah ba ka fara godiya wa Allah ba to ga nan ne mutane ba suna faduwa suna fadi to inda kana da imani farko wanda ya kamata ka tuna shine Allah a wannan lokaci kace alhamdulillah ya Allah na gode maka da ka turo wannan bawa ya zo guri na ya bani wannan taimako ba da sani na ba sannan ka godiya mutumin wannan shine alaman a wato cikakken godiya da ake so ana cewa ɗaya daga cikin magabata yana kwance sai ya ga mafarki ana ce da shi ka taimaka wa miskini masu bukata sai tashi ya tambayi iyalansa nan makotan maku masu bukata ne suka ce a ni ban san wani mai bukata nan ba sai ya sake kwanciya aka sake zuwa masa mafarki aka nuna masa kai ka tashi ka taimaka masu bukata ya sake tashi ya tambaya akwai masu bukata ne kusa da ni nan makota a nan unguwa akwai masu bukata aka ce ba mu sani ba ya ci gaba da baccinsa aka sake nuna masa kai ka tashi ka taimaka masu bukata ita shi shine sai ya dauki dirhami 300 ya rufa shi masallaci ya je masallaci sai ya tarar da wani mutum yana sallah da mutumin nan ya ji wani ya shigo sai ya dakatar da sallarsa ya zo ya same shi ya ce kai bawan Allah me ya kawo ka masallaci cikin wannan lokaci cikin dare nan babu kowa ya ce wato ana bi na bashin naira dirhami 200 ina da dirhami 100 da shi ma ya salwanta to shine ya ce ga dirhami 300 kuma daidai kudin da wancan mutumin ya rasa irinsa aka ya doko ya kawo duk wani tsari ne na Allah subhanahu wataala mutumin ya rasa dirhami 100 ya rasa yayi 200 kuma ana binsa bashi bukatar sa ita ce me dirhami 300 to dirhami 300 ne ya doko ya kizo da shi Allah ne ya kimtsa wannan cikin zuciyarsa don wancan mutumin ya tsaya yana roƙon Allah ya kai kukarsa ga Allah subhanahu wataala Allah ya amsa kukarsa ya sa wancan bawa yana bacci fa Allah ya nuna masa a bacci a babarki sai da ya tashi ya kawo masa abin da yake bukata to ya sa kullum ake cewa mutum ya dogara ga Allah subhanahu wataala to bayan bashi dirhami 300 sai ya ce da shi ka san waye ni in ce ni ban san ka ba in ce ni ne wane dan wane ina unguwa kaza ko nan gaba in wata bukata ta same ka sai ka zo guri na ammaka sai ya ce ya kalle shi yana da kyau da gode maka in wata bukata ta taso mini zan kai gurin Allah da ya sa ka ka zo ka biya bukata ta kukata zan kai gurin Allah da ya sa ka cikin dare ka tashi ka zo ka biya bukata ta kaga wannan migina akwai dangana ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wataala inda a yau ne misali yanzu irin wannan akai maka irin wannan alheri wani yazo cikin dare baka san shi ba ya biya ma bukata kuma yace ni ne wane dan wane ina anguwa kaza nan gaba wata bukata ta taso baka zo ka same ni ai zan ga rawan jiki ina ne addressin ka ka dauki biro zakar da ka rubuta number waya number waya guda nawa ne har biyu guda uku biyar ko goma sai ka rubuta in wannan number ta kufce number ta biyu din kar ai missing amma dake bayan Allah magabata su san Allah subhanahu wataala yace zan kai kukana zuwa ga Allah da ya saka cikin dare ka zo ka biya bukata ta a masallaci ba da sallina ba to dole mu dangana ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan da yau muna wannan kuskure wani zai maka alkhairi zai baka sadaka zai baka kyauta amma mu ta gode masa mu can daga baya ba wani ya ce ya Allah na gode maka kai bawan Allah shi ma bawan Allah arzikin Allah ne ya ba shi kuma Allah ne ya sa shi ya zo ya baka inda Allah bai ga dama ba bai isa ya baka ba to ba godiya ba ta zama godiya dole sai an dangana ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma godiya ba ta zama ta godiya dole sai an sarrafa ni'imar Allah wajen bin Allah subhanahu wataala Allah ya baka dukiya godiyar wannan dukiya cikakkiyar godiya dangane da wannan dukiya ka sarrafa wannan dukiya ta hanyar da Allah ta'ala yake so ka fidda zakka ka bada sadaka ka taimaka miskinai kada ka tara a banki miliyoyi biliyoyi ga marasa lafiya a unguwa ga marasa lafiya a gari ana nuna marasa lafiya a TV operation yana bukatar miliyan 1 miliyan 2 jiya naka nuna wani dattijo yana da wata matsalan zuciya heart ana so a masa operation yana bukatar miliyan 7 jiya na aka karo na biyu aka nuna amma har yanzu ba wanda ya motsa inda misali yanzu mutane miliyan bakan na inda mutane nawa za a samu za a bada miliyan naira 10,000,000 za a hore wannan matsala 100,000 ko naira 100,000 miliyan 1 miliyan 10,000 mutum 100 mutum 700 aka samu mutum 700 kowa bara naira 10,000 an hore matsalar sa ko aka samu mutum 2,000 kowa bara naira 5,500 an hore matsalar sa ko aka samu misali mutum 4,000 kowa bara naira 3,000 ko 2,200 an hore matsalar sa to mutane 3,000 unguwa da aka samu a nan garin Maiduguri to amma dai ba mu da tsari ba mu da kishin taimakawa ƴan uwanmu sai ana shan wahala miliyan 7 na indiya aka taro aka daron dangi aka yi tsari mai kyau kowa zai bara naira 1,100 ba mutum nawa ne sai a samu wannan kudin a zo a bashi a mutum saboda babu tsari kullum muna gani mai gwamnati ita kada ba za ta yi komai da komai ba ba mu da ruhin taimakawa ƴan uwanmu kuma ba na tsari kuma wani sa'in abin da yasa mutane ba sa taimakawa in ma za a taimaka sai kuma a ci kudin a sa kwamiti wannan a sa mutum 5-6 a hada taimako a masallaci a bai wannan mara lafiyan lokacin ana zagaya ana tara wannan taimako kuma ne sai ya zare naira 500 sa aljihun shi kuma aka tara aka kawo ana lissafi wani kuma sai ya zare sa aljihun shi to ba mu da tsari kuma ba mu da gaskiya ba mu da amana to shi yasa ba mu iya taimakawa ƴan uwanmu to sarrafa yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wataala in Allah baka dukiya ka sarrafa wannan dukiyar ta hanyar da Allah ta'ala yake so ka taimaka miskinai kai ma ba dan dubara ka Allah ya baka ba abin da ya kamata masu kudin mu su gane inda dan dubara dan wayo ne Allah ya baka kudinka ya baka kudin da ya baka to kada ka manta ba ya unguwan da kake akwai wanda zai iya ya saida kai saboda wayo ya saida kama kai ya saida kai ya ci kudin naka ya ci kudinka in dai saboda wayo ne ba dan wayo Allah ta'ala yake bada arziki ba jarrabawa ce zaka tarar da mutum zai daki yawo yazo ya aje shi a shagonsa shi zai koya masa kasuwanci yaron nan ya koya kasuwanci a gurin sa yaron nan ya girma ya je ya kudi mai gidansa bai kudi ba kuma a gurin mai gidansa ya koyi wannan sana'a inda shi dubara kaci zata baka dukiya to kaga kamata shi mai gidan yayi kudi kafin mai yaron ya kudi to ba haka bane Allah ne yake da hikimarsa yake rarraba arziki yana ba wanda ya so dan jarrabawa yana hana wanda ya so dan jarrabawa saboda in Allah ya baka kacin Allah ne ya baka kuma idan mutum ya gode ga Allah subhanahu wataala dan kansa kuma yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda ya gode wa dan kansa Allah baya bukata ba Allah baya bukatar godiyar ka dan ka gode wa Allah baka karawa Allah komai ba in baka gode wa Allah ba baka rigi Allah da komai ba ka cuci kanka ne saboda haka dole mu zamanto masu godiya ga Allah subhanahu wataala ko musarrafa ni'imar da Allah ta'ala ya ba mu ta hanyar da Allah ta'ala yake so lafiyar jiki da Allah ya baka ni'ima ce ka kwanta ka tashi kai bacci ka farka ka ci abinci ka sha ruwa wani ba iya yin wannan din ba iya tashi ba iya kwanciya ko ya kwanta bacin baya zuwa ba iya cin abinci drip ma ake sa masa ba iya cin abincin ba lafiya drip ake sa masa to duk kai Allah ya kare kai baka wannan to me kai da wannan lafiyar taka ka karanta alqur'ani ka yi zikirin manzon Allah ka yi istighfari ka sada zumunci kai wa iyayenka hidima ka bi iyayenka ka taimaka maka miskini da karfinka to kaga ni'imomi da Allah ta'ala ya mana suna da yawa to amma ba mu sarrafa wannan ni'ima ta hayar da Allah ta'ala yake so kuma godiya ibada ce mai girma saboda haka da yawa to sha Allah sai qalilu min ibadi shukur da yawa muna da butulci muna ganin babu abin da Allah ta'ala yayi mana wani aka ce masa ka gode wa Allah sai ya ce Allah me yayi min da zan gode masa musulmi ne yake fadin wannan musulmi ne ya fadi wannan wani ka gode wa Allah sai Allah me yayi min da zan gode masa cidira da nsa duk ni'imar duniya ta takaita akan arziki dukiya naira dala tunda babu miliyon account dinsa baya da mota baya da manyan gidaje to yana ganin shi ba abin da Allah ya masa ido da Allah ya bashi kunnuwa da Allah ya bashi hanci da Allah ya masa baki da Allah ya bashi yana tafiya akan kasar da Allah ya halitta iska da Allah ya sake yana shaka ya kwanta ya bacci ya tashi ya ci abinci jikinsa lafiya baya da cutar kidney duk wannan bai dauka bakin komai ba sai dukiya shine shi da ni'ima to ga akwai hatsari to shi yasa mutum dole ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya bashi ikon godewa Allah fita addu'a to shi yasa annabi Sulaiman alaihi salam ya roki Allah wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka bani mulkin da babu wanda zai samu irin sa Allah ya bashi yana fahimtar Allah ya hore masa iska Allah ya hore masa aljani yana jin maganar tsuntsaye to da ya samu wannan ba girman kai ba sai ya kara kasanci ga Allah rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yace ya Allah ka sa ni ka kimtsa mun in zumuntu mai godiya gare ka in gode maka akan ni'imar da ka yi mun dole mu zumuntu mai godiya ga Allah subhanahu wataala kuma dole sai mun yi addu'a to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Mu'adh ibn Jabal cewa la tad'anna dubra kulli salatin kada ka kuskura ka bari bayan kowace sallah kada ka kuskura ka bari baka yi ba bayan kowace sallah Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mun in maka kyakkyawan zikiri in maka kyakkyawan godiya in maka kyakkyawan ibada sai da taimakon Allah subhanahu wataala sannan abinda zai sa ka zama mai godiya ga Allah subhanahu wataala kullum bawa kamar yadda manzon Allah ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum kullum ka tashi ka duba wanda yana kasa da kai kada ka kalli wanda yana sama da kai a cikin al'amarin duniya amma a cikin al'amarin ibada ka kalli wanda yana gaba da kai kana sallah a cikin jami'i amma kullum yana wani yana sallah sahun gaba to kai ka koye shi kai gasa da shi me yasa wani yana kullun sahun gaba to ni ma sai ina zama a sahun gaba kana karanta izu da ya kullun wani yana karanta izu biyar to kai gasa da shi ka zama kana karanta izu biyar al'amarin addini za ka yi gasa da mutane wani ya fi ka kada ka yadda wani ya fi ka amma al'amarin duniya arziki na duniya ka kalli wanda bai kai ka ba manzo Allah ya ce idan kun yi wannan shine ba za ku raina ni'imar Allah da ya yi muku ba rigar ka daya wani yana da riguna guda biyu to kada ka kalli mai riguna guda biyu din nan ka juya ka juya kaga ka kalla cikin mutane wani ko rigan bai da shi ko ɗayan bai da shi ko riga ɗayan bai da ita gidanka ɗaya ne lagunanka biyu uku da yaranka kana ga gidan yayi ma matsi kana ji haushi baka godewa Allah to wani a gidan hayaki babu gidan a gidan hayaki ko kana gidan haya Allah ya baka dama kana hayan dakuna guda biyu dakinka daban dakin yaranka daban kuma Allah ya hore ma abin da zaka biya haya wani a gidan haya yake irinka amma daki daya kawai zai iya ya doka matsayin haya ba zai iya ya karbi dakuna guda biyu a matsayin haya ba shi da matarsa da yaransa duk a daki ɗaya ne suke kwana kuma cikin hakan ma a wata yana biya naira 1000 ko 1500 ya kasa biya a bashi notice nan da sati biyu uku in bai bar gidan ba za a kawo masa dan sanda to kai da kana dakuna guda biyu na haya kana biya ba kawo maka notice ba idan ka kalli wancan fa sai kai me sai ka gode wa Allah sai ka ji kai masarki ne a shi to inda mutane za su kiyaye wannan shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu wanda zai kore shi ko sisi baka da ita ko sisi baka da shi lafiya da Allah ya baka arziki ne babba kana kuka baka da abin da zaka ci ka sha musamman a yanayin da muke ciki a yanzu lockdown din nan an rufe kasuwanni an rufe ma'aikatu ba a yawo wani dan ya je yana ya bi mutane ya tambaye ne ya tambaye cika mai sabo abin da zai ci ya sha to babu wannan damar sai mutum ya yi fushi da Allah dan me mu muna wannan rayuwa to dan uwa kar ka tara hankalinka babu abin da zaka ci ka sha amma fa aiki yana cikin koshin lafiya wani ka ji asibiti bai da abin da zai ci ya shan kuma gashi ba shi da lafiya kai alal akalla baka da abin da zaka ci ka sha amma kana cikin koshin lafiya dan ka kalli wancan din sai ka gode wa Allah subhanahu wataala saboda haka kullum mu rika duba wanda yake bai kai mu ba to wannan muka yi wannan za mu gode wa Allah amma idan kullum muna gasa muna samu ba godiya wanda yana samu babu godiya wanda baya da shi babu hakuri kana da abin da zaka ci da safi da rana da daddare wani mai yana da abincin sati yana da abincin wata a gidansa harkarsa tana tafiya gurgudo amma da yake ya sa buri da yawa wani ya dai al'amura yau kai abubuwan da ai lallabawa ake ba ma'ana babu abin da Allah ya masa to shi yasa ba za babu albarka cikin rayuwarmu da Allah ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum zan kara muku karin nan ya kunshi abubuwa da dama abu dai Allah ya baka ka gode masa yana daga cikin ƙari ya zama biyu guda uku yana daga cikin ƙari dai da Allah ya baka idan ka gode masa Allah ya sa maka albarkan da wani yana da guda hudu biyar bai ba su masa amfani ba kamar yadda kai guda ɗaya da ka gode wa Allah ya maka amfani ba Allah ya baka mota ɗaya ta yi ka gode wa Allah Allah ya sa maka albarka cikin wannan mota sai ka fi mai mota guda uku ta wuce fuska Allah ya sa maka albarka motar nan ba za ka yi hatsari da ita ba saboda ka gode kullum kana cikin godiya ga Allah ya Allah kai mu wannan mota na gode maka ya Allah na gode maka sai motar nan ba za ta yi hatsari ba ba ta lalace da yawa ba sai kai shekara zo ga gurin makaniki bai wuce sau biyu sau uku ba dan ka gode wa Allah Allah ya tsare ta wannan yana ga cikin albarkar godiya ga Allah subhanahu wataala amma wani ya samu mota guda biyu uku bai gode wa Allah ba sai Allah ya jarrabe shi da fitintunu duk sati yana hatsarin mota wata nan yaje ya buga wani wata nan a zo a buge masa ya je gurin makaniki wajen gyara a cuce shi a sa masa abu mara kyau yana gani ya kashe kudi ya gyara mota bayan kwana biyu kuma sai kuma mota ta lalace dan bai gode wa Allah ba Allah ya jarrabe shi wata nan ya tashi motoci guda uku nan duk ba su aiki wannan tana gurin makaniki wannan an yi kaza kaza wannan ba mai wannan batir ya abin nan sai ka ji sai ya hauka kike na fi ya tafi kaga babu albarka bai gode wa Allah ba saboda haka godiya ga Allah nan a nan shi ne ita ce sirrin ni'ima ya uwa musulmi kada abin duniya nan ya tsole mana yau kowa arziki dukiya su shugabanni da masu kudin sun tana tara miliyoyi ba godiya talakan babu hakuri to da wannan yanayin ba za mu samu albarkar rayuwa ba mu zama masu godiya ga Allah kuma kada mu raina duk abin da Allah ta'ala ya yi mana da duk abin da ka samu a nan duniya zaka bari ka tafi to shi yasa Allah ta'ala yake faɗa wa annabi Musa alaihi salam wa kun bina shakiri sakoni sako da da baka nayi magana da kai ka riki wannan da kyau ka gode wa Allah kada ka rena wannan ka ce ya Allah sai Allah sai kaga Allah kaga annabi Allah ne ake fada masa wannan fa to ina ku sauran jama'a to Allah ya datar da mu Allah ta'ala yake cewa ya ci gaba da wato tunawa annabi Musa ku fada wa annabi Musa alaihi salam ko yake ba mu labarin irin ni'imar da Allah ta'ala yayi wa annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala yake cewa katabna lahu muka rubuta wa annabi Musa fil alwahi cikin alluna min kulli shay'in kowani abu mau'izatan zai zamanto wa'azi wa tafsilan li kulli shay kuma zai zamanto bayani ga kowani abu ga dukkanin al'amura fa khudha kariki wadannan al'amura kariki wadannan alluna bi quwwa fa khudha bi quwwatin fa khudha saboda haka kariki ka karbi wadannan alluna bi quwwatin da karfi wa'mur qaumaka ka umurci mutananka ya'khudhu bi ahsaniha su dauki ko su karbi mafi kyawunta ko mafi kyawun su sa'urikum da sanu zan nuna muku daral fasikina gidan fasikai Allah ta'ala yake ba mu labari cewa wa katabna lahu muka rubuta wa annabi Musa alaihi salam fil alwahi a cikin alluna Allah ta'ala ya ce katabna ya kawo da sigar da sigar da damirin jam'i litta'zim saboda girmamawa Allah ta'ala yana girmama kansa yana kambama kansa muka rubuta wa annabi Musa fil alwahi kuma Allah ta'ala ya ce mu muka rubuta ya dangane rubutu zuwa gare shi saboda nuna girman rubutun da ke cikin wannan adadin alluna abinda wannan alluna suke kunsa abubuwa ne muhimmai abubuwa ne manya-manya abubuwa ne masu daraja wasu malamai suka ce kawai Allah ya halicci wannan rubutun ne a cikin wannan allo kuma wannan an girmama annabi Musa alaihi salam da mutanansa ne ba wahayi aka yi masa aka ce su rubuta a cikin allo suka rubuta ba dama ready an yi rubutu a kai an gama duk abin da ake bukata a rubuci aka basu aka dauke musu haya rubutu wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam kuma ya yi wa banu Isra'ila aka ba su sakonnin Allah aka ba su shari'ar Allah a rubuce a cikin alluna to alluna nan malamai sun tattauna alluna nawa ne kuma da me ake waɗannan alluna amma alqur'ani dai a dunkule ya kawo sanin waɗannan al'amura kamar da yana daga cikin labaran Isra'iliyat wanda banu Isra'ila ne suka baiwa al'umma musulmi suka karɓa daga gurinsu ta yiwu su zamanto sun inganta ta yiwu su zamanto ba su inganta ba wasu malamai suka ce alluna guda bakwai ne Allah ta'ala ayi baiwa annabi aka rubuta annabi Musa a ciki aka bashi wasu malamai suka ce alluna guda goma ne wasu matara suka ce wasu ma guda biyu wasu malamai suka ce waɗannan alluna sun kunshi da hadda at-taura mana aka hada da at-taura alluna ne sun kunshi at-taura da at-taura ka hada aka basu wasu malamai suka ce a'a sai da aka bashi alluna daga baya ne Allah ta'ala ya bashi at-taura kuma alluna wasu malamai suka ce an yi ne an alluna ne na dutse wasu malamai suka ce alluna na zabarjad wasu suka ce na yaqutu wasu suka ce alluna an yi ne daga wato itacen aljanna to duk dai babu wani nasi da yazo akan wannan abun da yake da muhimmanci anan Allah ta'ala ya girmama annabi Musa alaihi salam ya bashi alluna a rubuce kan shi kansa wannan ya isa daraja ya isa falala ga annabi Musa alaihi assalam to wannan alluna ukatabna lahu bil alwahi min kulli shay'in na kowani abu me aka rubuta a ciki to shine Allah yake cewa min kulli shay'in an rubuta komai da komai a ciki to amma kulli shay'in din nan shi ma umumun urida bihi alkhusus ma'ana kulli shay'in ma yahtajuna ilayhi daga cikin abubuwan da suke bukata akwai abubuwan da ba sa bukata abubuwan da ba sa bukata Allah ta'ala ba zai rubuta a cikin wadannan alluna ba abubuwan da suke bukata Allah ta'ala ya rubuta duk abin da suke bukata Allah ta'ala ya rubuta a cikin wadannan alluna sai Allah ta'ala yake cewa mau'izatan an rubuta a cikin wadannan alluna abun da aka rubuta su zamanto mau'izatan wa'azi wa'azi ga banu Isra'ila wa'azi ga mutanen annabi Musa alaihi salam su san girman Allah su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala su yi abin da zai kai su ga gidan aljanna, su gujewa abin da zai kai su gidan wuta. Allah ya ce mau'idatan da yanzu mutu wa'azi gare su, wa tafsilan kuma bayani dalla-dalla daki-daki li kulli shay'in, ga kowane abu. To aka bayyana musu daki-daki, bayani daki-daki, ba dunkuli aka yi musu bayani ba, abin da shafi ibada aka yi musu bayani wato daki-daki, abin da shafi mu'amala aka yi musu bayani daki-daki, ta yadda ba za su bukaci wani bayani daga baya ba. Wannan ma yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai su ɗauki alluna nan su karanta su yi aiki da abin da waɗannan alluna suka kunsa, tafsilan li kulli shay'in, ga kowane abu, min al-ahkami, daga cikin hukunce-hukunce. Sai Allah ta'ala yake cewa fakhudha biquwwa, ƙariki ko ka ƙaribi waɗannan alluna. Fakhudha damiri zai koma ne ga alluna. Imam Ibn Kathir yake cewa Allah ta'ala ya bashi alluna, yake cewa wa ala kulli taqdirin fa kanat qad ta'widi lima sa'ala min ar-ru'yati wa muni'a minha wallahu a'lam. Tayi wannan alluna Allah ta'ala ya bai wa Annabi Musa alaihi salam kamar sakayya na abin da aka hana shi, domin ya roki Allah ya nuna masa zatin sa ya ga Allah subhanahu ta'ala. Amma Allah ta'ala ya nuna masa cewa wannan ba zai iya ba, to tunda ba bashi wannan ba, sai aka musanya masa da alluna, aka bashi a rubuce da komai a ciki, kamar ta'widi, kamar musanya masa aka yi da wancan abin da aka hana shi na ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun kai rabin aya, amma rabin aya ma suna bukatar sauran bayanai, don muka ci za mu yi bayani ko da mu yi da sauri kuma mu tsallake wasu abubuwa, saboda haka za mu yi haƙuri mu tsaya a nan. Gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake karanta ayar, mu ci gaba da gafarin Allah. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya bamu ladarsa gaba ɗaya. Abinda muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya yafe mana gaba ɗayanmu, Allah ya bamu ilimi mai amfani, Allah ya wazir mana da zama lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka mafi ɗaukaka, ka yaye mana wannan bala'i, ka bamu zama lafiya. Waɗanda suka kamu da wannan cuta, ya Allah, ka yaye musu. Waɗanda suke nufin al'ummar musulmi da sharri, Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala, ka shiga tsakaninmu da su, ka kare mu daga sharrinsu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.